لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ya uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna kara jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarun albarka yini lahadi wanda ya wata na sha'ban yana da kwanaki guda 12 hijira yau ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa madina shekara 1444 wanda yau yayi daidai ga 5 ga watan 3 miladiya 2023 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da ke daura da gidan Alhaji Salame Nanki a nan unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe gunda muka saba gabatar da darussa na addinin musulunci musamman a wannan yinin na Lahadi daren Litinin a kowane mako cikin hikima ta Allah da baiwarsa da kaddarawarsa muna zuwa nan domin tattaunawa da ƴan uwa kan abin da ya shafe mu a matsayin mu na musulmai wajen dokokin da ya kamata mu ƙara jaddadawa mu rike da kuma irin abubuwan da Ubangiji yake nema gare mu hano a kansu da sauran abubuwa makamantan wannan to cikin hikimar Allah littafin mu na su'alun wa jawab bi kitabil aqdari mun kawo ƙarshen karatun shi bayan mun kammala karatun shi kuma cikin hikimar Allah muka ai dan wasu nasihu kimanin sati 2-3 to yau kuma cikin hikimar Allah zamu tashi a sabon littafi wannan littafi ba bako bane sanannen littafi ne a gun daliban ilimi musamman kuma ga iyaye malamai littafi ne 2-in-1 littafi zaka iya ce mai littafin hadisi zaka iya ce mai littafin bigin duk shi kadai ya tattaro wannan gaba daya littafin shine umdatul ahkam min kalami khairil anam wanda ya wallafa littafin sunansa Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi wannan shine mawallafin wannan littafi yayi mukaddima takeiciya da yake littafi ne wanda zaka iya kirga shi daga cikin littafi na mabadi ma'ana na farko-farkon koyon al'amura na hukunce-hukuncen addini shi malam Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala shi wannan malami mai wannan nasaba Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa alhamdulillah al-malik al-jabbar godiya ta tabbata ga Allah wanda shine mamallaki ga kowa da komai kuma shine al-jabbar wanda yake karyawa a lokacin da yaso yake dorawa a yayin da yaso an fahimta shine ma'anar al-jabbaru kenan mai karfin da zai iya abin da yaso a lokacin da yaso kuma ba wanda ya isa ya ce mai me yasa kai haka shine al-jabbaru wannan siffa ce ta Allah al-wahid al-qahhar kuma Allah shine daya wanda ba shi da na biyu al-qahharu wanda yake da rinjaye a dukkan al'amarinsa Allah shine mai rinjaye akan kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi duk abin da Allah ya soto shine mai yiwa ba wanda isa yin jayi hukuncin Allah ko nufin Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai rabbus samawati wal ard wanda Allah ne shine mahalicci na samai da kasai وما بينهما العزيز الغفار ده abun da ke tsakanin samai da kasai kuma Allah shine al-azizu mabuwayi, Allah kuma shine al-gaffaru mai yawan gafara ga bayinsa. Allah kai mana gafara. Wa ashhadu anna muhammadan, ina shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne ko manzonsa ne, shine ma'anar abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma shi annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Yasa duk suna iya daga cikin sunan da manzon Allah ya fi kauna a faɗa masa a ce masa Abdullahi, ma'ana a ce masa bawan Allah, kuma Allah da kansa ya sha faɗa masa wannan a Qur'ani. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, sai ce abdina, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, abdihi, subhanalladhi asra bi abdihi, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi, wa innahu lamma qama abdullahi. An bayyana wannan duka, wannan Allah iya kira manzon Allah da abdu abdu, kuma hadisi ya inganta manzon Allah ki ta kada ku kururunta ni ko kai ni matsayin da ba nawa ba, kamar yanda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam, ni ku ce mun abdullahi wa rasulu, ku ce mun bawan Allah ko manzon Allah. An bayyana shine wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, ina shaidawa da ku cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Al-Mustafa, Al-Mustafa, wanda Allah sai da ya tace a cikin kaf halittunsa ya halicci shi daga as-safiyyu, ne abinda aka rigi aka tace aka fidda shi, shine ma'anar Mustafa, tacecce cikin tatattu. Al-Mukhtar, kuma zababbe, tunda Allah ta'ala sai da ya zabe ya zabe ya zabe shi. Manzon Allah ya ce inna Allah hastafa al-Kinana, inna Allah hastafa al-Quraysh wastafa, inna Allah hastafa Kinana wastafa Quraysh min Kinana wastafa Hashim min Quraysh wastafani min bani Hashim. Haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tace ya zabi banu Kinana cikin Larabawa, sannan ya zabi Quraishawa cikin banu Kinana, sannan ya zabi banu Hashim cikin Quraishawa, kuma ya zabi ni daga cikin banu Hashim. Shine zababban zababbu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wa ala ali wa sahbihi al-aqiya, da sahabbansa da kuma alayensa su ma zababbu. Amma ba'du, yace bayan haka, fa inna ba'du ikwani, malam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdis yake cewa waɗansu daga cikin ƴan uwana, wa ansu sashi daga cikin ƴan uwana, sa'alani, sun zo sun tambaye ni, sa'alani iktisaru jumlatin min ahadith al-ahkam, sun tambaye ni game da wata irin jumla, yar takaitacciyar jumla daga cikin hadisai da suke bayani kan hukunci hukunci, min mattafaqa alaihi al-imamani, a cikin hadisan da aka samu ittifaqi na Imam al-Bukhari da Imam Muslim, ma'ana hadisi muttafaqun alaihi. To ƴan uwa ne suka same shi a matsayin sa na malam, suka ce akarmuka Allahu, muna so da Allah dan tattaro mana wa'ansu hadisai da suke bayani kan hukunci hukunci, wanda za mu sami su a matsayin littafi ko ta risala, wanda za mu dinga bibiyar su muna karanta su da mu da yaro. Aka yi wa malam wannan fatawa, amma kuma suka ce in zai yiwu suna to hadisin kar su ƙetare Bukhari da Muslim, ya zamto hadisi ne ko a same su cikin Bukhari ko a same su cikin Muslim. An fahimta? Su imamani din nan, akwai Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, wani ne cikakken sunansa Abu Abdullah, wannan kinayarsa ce, sunansa Muhammad, babansa sunansa Ismail. An fahimta? Ismail kuma ɗan Ibrahim, kuma sunan garinsu ne Bukhara, yasa ake ce masa Bukhari. An fahimta? Wa Muslim, da kuma shi Muslim, sunansa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naysabur Muslim dan Hajjaj Hajjaj dan Muslim Al-Qushayri Shima kinaya ce An-Naysaburi ma haka fa ajabtuhu ila su'alihi raja' al-manfa'a bihi shi malam al-maqdisi sai yake cewa sai na amsa musu buƙatar su amma domin kwadayi na samun amfani a cikin ta an fahimta amfani fa na lahira har yau din nan da muka sa dan ballittafin to akwai ladan malam a cikin rayuwar mu kun ga manzon Allah sadaqa rasulul karim da yake ce au ilmun yuntafa'u bihi ko ka bar wani ilimi da zaki amfanuwa da shi bayan ka mutu cikin abubuwa uku da suke kai ma sakonnin lada bayan ka mutu akwai sadaqatul jariya akwai ilmun yuntafa'u bihi akwai waljul salih da ulau kaga shekara daruruwa da rasuwar malam amma har yau din nan zaman mu a yanzu nan to ana sadar da lada zuwa kabarin sa domin shine sila shine sanadi na tattara wannan hadisan sannan har yayi biyo yayi biyo yayi biyo yayi biyo gashi har mu ɗan yau mun zo muna amfana da shi Allah ta'ala ya masa rahama yasa wancan hadisi na manzon Allah kwarai akwai faɗitarwa a cikin sa yayin kuwa yasa manzon Allah bai faɗa abu guda ɗaya ba domin ya san mu mutane ne mabambanta juna akwai wanda Allah ta'ala ya masa arzikin haka din iya da dama ya bar ilimi da za a amfana da shi kamar sauran malamai da suka gabatar da aiki na rubuce-rubuce da wallafe-wallafe akwai wanda Allah ya masa dukiya wanda zai iya gina wani alkhairin da ba zai yanke ba sannan kuma akwai wanda Allah ya ba shi yaya ka tarbiyyantar da su ka dora su kan siratullahil mustaqim wanda za su yi ma addu'a bayan ka mutu wannan kwadaitarwa ce duk wanda yake da dama cikin abubuwa guda uku ne ya gina su ko kuma in Allah ya ma damar uku ko biyu cikin su ka gina domin ita wannan rayuwa tana da ƙarshe a yau ka faɗi ka mutu duk aikin ka sun ka sun tsaya ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba ba za ka yi sadaka ba duk abin da zai jawo ma lada to ya tsaya ya yanki iya abin da kai to ka tsaya abin da ka tsaya sannan kuma abin da zai same ka bayan ka mutu shine wani abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to sai na amsa musu buƙatar su kwadayin mu amfana da shi gashi ko malam ana amfanuwa da shi araja al-manfa'a bihi kwadayin mu amfana ai abin da al'ummar musulmi za su amfana sai malam ke cewa wa as'alu Allah ina roƙon Allah an yanfa'ana bihi ya amfanar da mu shi littafi wa man katabahu da shi wanda ya rubuta littafin aw sami'ahu ko wanda ya ji ma ana karantawa aw qara'ahu ko wanda ya karanta littafin aw hafizahu ko wanda ya haddace littafin aw nazar fihi ko wanda ya bude yake kallo duka muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu shi gaba ɗaya mu wa an yaj'alahu khalisan liwajhi al-kiram ko al-karim Allah ya sa aikin rubutun littafin da shi aka yi mu ma Allah ya sa karanta littafin da zamu yi da shi muka yi Allah ya sa dan Allah muka yi kuma Allah ya karba mana mujiban lil fawzi ladayhi fi jannatin na'im wanda Allah ya wajabtarwa kan shi duk wanda ya karba aikin sa to zai datar da shi da samun aljanna ni'ima Allah ya sa mu nace fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil domin Allah shine madogarar mu ko madalla da madogara shine Allah to wannan shine takeicciyar muqaddima da malami kun ji dai asalin yanda ya rubuta littafin kuma da yawa idan kana bin rubutun magabata za ga haka ne nema suka yi hatta bulugul marab na shi malam Ibn Hajar al-Asqalani shi ma wa'ansu ne suka nema idan rubuta musu abin da za su ke bibiyarsa hatta littafin risala shi ma nema aka yi a rubuta saboda yara an fahimta a galabiya da yake su Allah ne gabansu ba neman duniya ba ba lamcin ba da bayyana a duniya ya rubuta kaza ya wallafa kaza duk ba shi bane gabansu su me a gabansu neman lada da dashi a gurin Allah shi ya ba su ikon karfin gwiwar yi to wannan shine muqaddima ta wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalamin khairul anam kuma littafi ne kamar yadda na faɗa iya da bangare guda biyu littafi ne na hadisi kuma littafi ne na fiqh. Yana da kyau mu mai da hankali wajen fahimtar sa da mu kokarin dabbakuwa akan hukunce-hukuncen littafi. An ce masa umdatul ahkam, umda kamar wata fira kenan, wata majingina, wata madogara na al-ahkam na hukunce-hukunce. Ma'ana in ka karanta littafin ka fahimce shi, to kana da madogara wajen hukunce-hukuncen cikin addini. Abin da ya shafi tun daga tsarki, alwala, sallah, suna, hajji, azumi da sauransu, zakka, duka dai. In dai ka karanta shi ka fahimce shi, to kana da madogara wajen aikata wannan aikin a cikin shari'a. Shine ma'ana umdatul ahkam, madogara ta hukunce-hukunce. To ita wannan madogara ta hukunce-hukunce daga ina aka samu ta? Sai ce min kalami khairil anam, daga cikin magana ta mafi alkhairin halittu gaba daya. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, al-anam sune al-tilqa, al-tilqa sune halittu gaba daya. To manzon Allah shine zababbe mafi alkhairin duk halittun da Allah yayi. To daga cikin maganganunsa aka tattaro, aka yago an suka dan daga ciki, aka gina wannan littafin, aka sa masa wannan suna. Ma'ana yana so ya ce muku duk abin da huwa gani a littafin, to kokarin fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma littafin ya zo kan maganar hukunce-hukunce, bai zo kan maganar bada labari ba, bai zo kan maganar kisosi ba, a'a ya takaitu ne wajen hukunce-hukunce, wanda hukunce-hukunce na kullum muna cikin su, muna yin, muna shiga, muna biya bukata a banɗaki ko na bayan gida da bawali da sauransu. To ya zaka tsarkake jikinka a shari'a? To akwai abin da manzon Allah ya muna yin alwala ai? To yaya alwala take a shari'a? Ce a hukunci, to akwai magana a ciki. Muna yin sallah, ya ake sallah a hukunci a shari'a? Ce akwai a ciki. Ya muke yin aure, mun zamantakewa da iyalan mu, to akwai a ciki. Shine ma'ana umdatul ahkam, madogara hukunce-hukunce daga cikin maganganu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon karanta daidai a littafi, kuma ya bamu ikon tabbatuwa akan daidai a littafi. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagora a karanta wannan littafin da fahimta sa da aiki da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu daga fadawa cikin kuskure ko tuntuban harshe. Allah ya ganar da mu shi, kuma Allah ya bamu ikon gyarawa. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, ya ƙara mana basira da fahimta wajen karantawa daidai da fahimta daidai, kuma aiki da daidai din. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, mana jagora, kuma wannan shine darasinmu na daya a cikin wannan littafi. Sai ma dai ce kitabu tahara, littafi da zai magana akan tsarki. Kitabu maza at-tahara, littafi zai magana kan ya ake yin tsarki, yaya manzon Allah ya koyar me hukunci game da tsarkakuwa daga najisa a gun musulmi, namiji ne kai ko mace ce ke. Hadisi na farko a littafin sai ma dai ce ana Umar ibn al-Khattab, daga Umar dan Khattab, Allah ya kare yadda da shi. Umar shine khalifa na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan an aiko shi da manzanci ya yi shekaru 13 a Makka, sannan ya yi hijira da umarnin Allah ya dawo Madina. Yayi shekara 10 a garin Madina, Allah ya karɓi rayuwarsa. Sai na Abubakar radiyallahu anhu, sai aka mai mubaya'a ya zama khalifa, ya zauna tsawon shekaru 2-4 iya kan khalifancin kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan barin Abubakar radiyallahu anhu wannan kujerar, to Umar ne Allah ya nufa ya zo ya haukanta. Ma'ana daga manzon Allah sai na Abubakar, sai Umar, Allah ya kare da shi. Kuma musulunci ba zai tike ba dole sai akwai magana ta gudunmuwar Umar a cikinsa, tunda Umar dan Khattab shigowarsa musulunci, to daga lokacin musulunci ya fara samun izza. Amma da musulmai suna cikin rauni, ba sa iya fitowa su yi ibada a waje a fili, ba sa iya nuna su musulmai ne domin suna da rauni kuma an fi ƙarfinsu. Amma shigowar Umar cikin musulunci, to ya sa musulmi sun samu kwarjini, sun samu izza, kuma ya zo ya yi khalifanci abun gwadawa a ciki wajen gudanar da adalci wajen tabbatar da abin da yake shine daidai da kokarin ginawa kan abin da manzon Allah ya tsaya kan shi kuma ya haifi ya mai suna Hafsa manzon Allah kuma ya aure ta Hafsa bint Umar tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine Umar dan ka tabbata kai ce Ali ce cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Umar dan ka tabbata yace naji da kunne na hine sami'tu dan kenan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniya dukkan ayyuka suna danfar da niyoyin su a wutar wayar kuma an ce innamal a'malu binniya dukkan aiki akwai niyyar da aka gina aiki akan shi wa innamal kulli mri'in ma nawa dukkan dan adam akwai abin da ya niyyata a zuciyarsa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duwan da ya hijira dan neman yardar Allah dan kuma tallafawa addini da manzon Allah ya zo da shi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi sakamakon hijirarsa Allah zai bashi ko manzon Allah zai shaida wa man kana hijratuhu ila dunya duwan da ya hijira dan duniya yusibuha to in yayi sa'a zai samu abin da ya samu na rabo ciki aw imra'atin kiyo yata zawajuha ko wata matar da zai aure ta yi hijira dan ita fa hijratuhu ila ma hajara ilai to hijirarsa tana nan kan abin da ya hijira akan shi wani malimi yake cewa wannan hadisin yana sulusuddi shi kadai ya dau wani obatiri na addini duk inda ka sa hadisin zai aiki amma yanda shi ya sa ya fara kawo hadisin a littafinsa duk inda ka dora hadisin nan a musulunci zai aiki innamal a'malu binniyati wa innamal kum likulli imrin ma nawa duk dan adam akwai abin da yake zuciyarsa kuma ita zuciyar nan sanin abin da ke cikin da sai Allah ba wanda ya san abin da ke zuciyar wani ba Allah dan da ka haifa baka san me a zuciyarsa matar da kake zaune da ita yau da kullun a gidanka baka san me a zuciyarta yaronka dalibinka wayenaka mafi kusanci ga rayuwarka to ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam sai Allah kuma duk muyi motsi da yunkuri na aikata wani abu to me aikata aiki akwai dalilin da yasa zai ko ya fada ko bai fada ba ko abin ya bayyana ko abin bai bayyana ba akwai dalili kine innamal a'malu binniyat duk abin da zaka yi to akwai abin da ka kudire a zuciyarka dan wannan abu ko menene shi an fahimta ko aikin alkhairi ne kuma ko aikin shari'i ko menene ka tashi zaka yi karatu to Allah ya san niyyar da zaka yi karatu a kansa ka tashi zaka yi noma Allah ya san da niyyar da zaka yi noma a kanta ka tashi ka yi ga siyasa har ka yi kokarin neman takara an tsaye da kai to Allah ya san dalilin ka ne ga siyasa ko kai wa mutane ƙarya to Allah ya san me yasa ka shiga kini innamal a'malu binniyat kuma innamal kulli mri'in ma nawa duk dan adam akwai niyyarsa ta yi wannan aiki wani niyya mai kyau wani niyya akasin mai kyau duk kuma abin da kai dan Allah to Allah zai karba ya gwaka sakamako duk kuma abin da kai ba dan Allah ba ba ruwan Allah da shi shine fasara fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk abinda kai dan girman Allah dan kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai baka ladan da kai aikin akan sa amma wa man kana hijratuhu lid dunya ko ila dunya duk wanda yayi wani aikin dan duniya yayi ba dan Allah ba kuma in ka min ƙarya in ka musu ƙarya Allah ba za a musu ƙarya ba Allah shine mafi sanin abin da kirji ya koyi duk abin da kai aikin dan shi to Allah ya ce ladan ka iya danfar akan abin da kai aiki dan shi fa hijratuhu ila ma hajara ilai fa jazaa'u amalihi ila dalil ladhi ya'malu alai shi sakamakon aikin ka iya karkashin niyyar da kai wannan aikin dan shi yasa wannan hadisi ya yi wa iya daban tsoro gaskiya duk abin da kai na alkhairi to kai kokarin samun ikhlasi akan sai Allah ya baka lada amma duk abin da kai duwa alasa in babu ikhlasi Allah ba zai baka lada ba ikhlasin na kuma shine yidan Allah an ce wannan hadisi game da malaisi bada malamai masana ilimin tarihin hadisi sun ce akwai wani wanda ya hijira daga Makka ya bi wata mata garin Madina ya aure ta hijirarsa ga niyyar da hijira kanta ba yayi hijira bane dan ya je karfafi manzon Allah da musulmai a garin Madina a wata mata ce iya son ya aure ta to sai ta hijira ta koma garin Madina sai ya bita to sai Allah yake fada wa manzon Allah yake bayani da shi da irinsa ila kiyami sa'a duk abin da kai to Allah ya ce sakamakon ka iya damfar akan abin da kai yake da shi in dan Allah kai to Allah zai baka saka in dan wani abin kai Allah zai kyale ka da abin ba zai baka saka wannan kuma ya uwa ko menene ba ku duba aiki mafi samun darajar lada ku dauka karatun alqur'ani ku dauko daukan dukiya a ciyar fi sabilillah ku dau ba da rayuwa ba da kai domin addinin Allah ya cika waɗannan ayyuka suna cikin ayyuka na gaba wajen kai mutum aljanna matukar yin su ikhlasi amma hadisi ya tabbata hadisin Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi manzon Allah ke cewa mutane ukun da za a fara jefa su a wutar jahannama a gobe alkiyama manzon Allah ce za a zo da mai karatu za a zo da mai dukiya za a zo da jarumi wanda yake bajinta a wajen yaƙi da musulunci Allah zai sa tsayi da malamin nan mai karatun nan Allah ya ce na baka ilimi a duniya ya wani wannan ilimin ya kai da shi zai buɗe baki ya ce Allah na ka bani ilimi na karantar da al'umma na rera karatun Qur'ani Allah sai Allah ya ce dan wa kai wannan karatun a duniya sai shi mai karatun ya ce Allah dan kai dai sai Allah ya ce kazzabta ƙarya kake badani kai ba kai a ce baya dan a ce baya kai dan a ce sai ya ku dan a ce kaza dan wannan maganganun kai saboda ba abun da zan baka a yau a zazzage karatun manzon Allah ya ce aje ba shi auta ba abun da ke wannan hasara dan adam ni a fahimta ta matsayin ka ne mai da'awa almajiri irin mu ko ka kai matsayin malamai to in baka tsaya kai ikhlasu niyya wajen aikin ka ba to hasara ta cimma domin dan adam ba abun da ya isa yi ma a wannan rayuwa wannan kalma ta ce Allah ya gani ina nanata ta a gurabe da yawa dan adam a wannan rayuwar ba abun da zai yi ba duk abin da ka gani to Allah ne waye Allah zai iya sawa ne zama sila amma ba shi bane amma wanda zai baka directin Allah ne Allah iya aika zai iya aiko ne kawo ma an fahimta saboda ka in ka ce kuma su mutane a yau a jiya da yau da gobe baka iya musu ka tsarkake niyya kai dan shi in yabo ya zo dama ba dan yabon kai ba dan Allah kai wani abu ne da ba in kushe ya zo to dama da'awar tun farkon ta haƙar zai ba da guje kushe ba annabi ya fi kowa kirki kowa ya sani amma lokacin da ya zo da da'awa an ce ba shi da kirki an ce kaza to ina kai wanda ko annabi ma ba gan shi ba balantana ka samu tsayin shi saboda ka duk abin da za ka yi ɗan uwa ka kyautata niyya kai dan Allah aka zo da mai dukiya wanda ya yi gine-gine na alkhairi ya gina makaranta ya gina masallaci ya tallafa ɗalibai to ashe a zuciyarsa so yake a yabe shi a duniya ai ya gina masallaci sai Alhaji Wale ai ya ina a kaza sai Alhaji Wale to irin wannan yake so ya ji a bakin mutane manzon Allah ya ce a so da shi Allah ya ce wane ya ce na'am na baka dukiya a duniya ce ya Allah ka ban dukiya kayi kaza da dukiyar ce Allah layi Allah ce dan wa kai wannan aikin sai Allah dan kai dai sai Allah ce kazzab da ƙarya kake ba da ni kai ba kayi dan mutane su ce baya kai irin wannan aikin su yi ku to dan wannan kai kuma kai kuma an fada maladanka kenan baka da komai a gode manzon Allah ya ce Allah ya sa a danna shi a wuta a tuda na uku shine jarumi sadauki wanda yake shiga gaba gaba a yakin musulunci ashe wannan gaba gaban da yake shiga ni yasa yaji an ce kai wani jarumi ne ai ungu ya rikice sai irin suwar ne suke shiga to irin wannan yake so yaji shi yasa yake gaba gaba a yakin kuma an fada masa a duniya kuma yaji kuma Allah ya sani da aka je lahira shi ma sai Allah da danne shi wane na baka lafiya na baka karfi kai kaza kai kaza yace Allah dunayi kai jihadi ko kaza ka je yaki ko kaza ce Allah dudani akai sai Allah ce dan wa kai wannan yaki sai ce Allah dan kai nayi sai Allah ce kazzabta ƙarya kake ba dani kai ba kai dan a ce masadauki dan a ce ma jari kuma an fada kuma kaji ko sakamakon ka kira sai ma je ba sha wuta je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune salasatu nafri mutane guda uku da za a fara tsindima su a wuta gobe kiyama me ya ja musu wannan musiba ba sai dan Allah ba wannan kawai shine bala'in da ya same su amma karatun qur'ani abu ne mai tarawa dan adam ladada yadda Allah lokaci da dauko dukiya a batar da ita domin Allah domin ci gaban addini abu ne sai wanda Allah ya zaba sannan fita ka bada kanka da rayuwarka dan addini ya ci gaba nan ma sai wanda Allah ya zaba ayyuka ne wanda suke kai dan adam zuwa ga rahmar Allah da jin kansa amma sai niyya ta kyautata waɗannan mutane uku niyyar su bata kyautata ba dan Allah suka yi ba yasa Allah ya yi watsi da aikin baya su an fahimta akwai a hadisin Abu Umamatul Bahili Allah ta'ala ya kare da shi manzon Allah ya ce idan kiyama ta yi ja'u bi duniya za a zo da duniya gaba ɗayanta Allah ya tsaje duniya gaban sa Allah zai ce a duniya ikinji ma kana lillahi fiki duk abinda aka yi danni a cikin kike duniya ki ware min shige ni amma inda manzon Allah ne faɗo wannan magana duniya Allah zai kira wata ce na am labbaik wa sa'adik Allah amsuwarka da girmama ka ya Allah sai Allah ce ke duniya ta ce na am duk abinda aka yi danni Allah ki fitar min da shi a cikin ki duk abin da aka yi dan Allah sai Allah ya sa duniya ta rawa da shige ni sauran tarkacen kuma Allah ya ce ba ruwana da su ba na su tunda ba da ni aka yi yasa ya yan uwa wa inna malikul limri'in ma nawa wannan abu ne mai kyau kowa ya niyya mai kyau kuma Allah iya taimakon mutum da niyya mai kyau ko bai aikin ba kuma Allah iya tabar da mutum da mummunan niyya ko bai aikin ba ku duba matar Fir'auna Annabi Musa ta gani ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakidahu walada Fir'auna wannan yaron da ya zo aka kashi gaban mu karka yanke shi kada kai shi ina muna sa tsammanin zai amfane mu mu rike shi zama da a gidan nan mana kaka tayi wa annabin Allah zaton alkhairi sai Allah ya kaddara mata musulunta kuma Allah ya bata aljanna ku duba wadanda Allah yake ba mu labarin cikin suratul qalam babansu mutumin kirki ne idan ya yi noma iya kirawo talakawa da miskinai randa zai daure ya kawo amfani gida a dinga raba musu to ashe ayyan ba sa so wannan abin da yake ba sa so dan ya fi karfin su ne iya faduwa iya mutuwa iska yi miti suka ce Allah ya dukulanna yau Allah ya dukulanna alyawma alaikum miskin kada yau wani miskine shi ta ku kafarsa a gonan nan ai baban ne mai ba su kuma ya mutu ai wa gadau ala hardil qadiri suka yi jijjibi su je su sare amfanin su da wuri fandala ku hu mai ta kafato suka yi jijjibi suka koye kansu ma ba su sanar ba suna masu koyewa shi ko baban su in zai aikin gona sanarwa ake yi gobe jibi za a yi aikin gona din miskine je su karbar ban su amma Allah ce suka yi niyyar koyewa ba su faɗa wa kowa ba suka je da niyyar su tattare amfanin su koye ba rabon miskini ba rabon marayu kafin su je sai Allah ya tura iskar bala'i ta kone gurin falan ma ra'ahu qalu inna la dhaluna bal la'an mahrumu suna zuwa su gona ta kodi murus ba amfani dai a gona suka ce inna la dhaluna babu shakka mun bace wa hanya kai a da farko sun dauka ba gonar ba sun dauka batan kai suke suka zafiya suka zagaya suka zasa gonar su ce suka ce kai ba batan kai maka balla an mahrumu an haramta mana mu kage niyyar su mummuna tarowa sai Allah ya hana su ma abun gaba daya so kai niyyar tana da tasiri a yau niyyar mai kyau tana taimakon mutum mummunan niyyar tana sa mutum ya ci baya a kullun idan munasaba ta magana ta zo lokacin da gwamnati mai shudewa take kan mulki gwamnatin da Goodluck Ebele yake jagorantar ta an samu abubuwa marasa dadi sun bayyana a wannan gwamnati waɗanda suka zo suke neman wannan mukamin nasa he suka yi amfani da wannan matsalolin gwamnatin suke tallata kansu don a yadda da su a zabe su amma kashi 75 cikin su ba da niyyar Allah ya ba su dama su gyara ba kuma yanzu gana da sun mai da wannan lapses da foul din da gwamnatin janitor ya zama wani makamunsu na tallata manufofinsu amma ba sun yi bane dan in Allah ya ba su gyara ba da wannan ne suka zo ba wallahi iya cikin dalilin da yasa Allah ya sa gwamnatin ta kasa magance komai da yawa ban ce duka ba amma kaso mafi yawa na gwamnatin da ta gaji gwamnatin janitor to ta zo da niyyar kawai a bata abin ba da niyyar gyarawa suka zo sai Allah ya jarrabe su ya ba su kuma ya zuba musu ido kuma gyara ya kiwa saboda ka suma waɗannan muna musu nasiha su nemi mukaman su tallata kansu su yi kokarin shiga ofisin da kyakkyawan niyya in sun kyautata niyya wallahi Allah zai taimake su amma in sun shiga da gilli a gulakanta wani a tozarta wani a kama wani a daurewa ne da wannan niyyar suka shigo to wallahi Allah zai zare hannunsu a kansu Allah ya ba su tabalanda su je karshen gwamnati kuma su zuwa su gaba abin da suka yi to wannan ko a irin wace rayuwa ka tsari yake ka kyautata niyya kasuwa za ka yi shigar kyakkyawan niyya karatu za ka yi ida kyakkyawan niyya boko za ka yi ida kyakkyawan niyya siyasa za ka yi ida kyakkyawan niyya duk abin da za ka yi ida kyakkyawan niyya amma wallahi ka guji kushe wani dan kana neman wani abu wasa idan Allah ya so zai ba ka kuma za ka kasa shi nawa aka yi kana ganin abin roduwa to rashin niyyar ka mai kyau sai Allah ta'ala ya tankwabar da damar a hannunka har ka je karshen mulkin ka waiwaya gaba abin da kai na alkai sun ka kira ga ƴan uwa mazan mu da mata ka yi kyakkyawan niyya kan ayyukanka ko aure za ka yi kai aure kyakkyawan niyya ko auren mutum za ki yi daki a matsayin ki na mace ki yi wannan auren da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ki sai Allah ya taimake ka Allah ta'ala ya samu dace hadisi na biyu al-tabi malik ya cewa an abi hurairata radiyallahu anhu haka ne daga sahabi Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi shi kuma Abu Huraira sunansa Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi an ci ya musulunta bi shekara 2 da yan watanni ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Khaibar kafin fatahu Makkah musulunta takaitaccen zama da manzon Allah amma tun da ya musulunta ya lazumci manzon Allah bai taba bari shi baya zuwa kasuwa baya zuwa noma ba inda yake zuwa tinda yi musulunta in ka ga ya rabu da manzon Allah to manzon Allah gida ya koma zai kwanta amma in asuba ta sai ya zo ma ya jira manzon Allah ya fito ya same shi a kofar gida ta musallaci a tsawon wannan shekara biyu da wata da aka zuke kuma ya yi dace manzon Allah ya masa addu'a wata ne kai wa manzon Allah korafin in ya haddace in ya karanta abu baya zama iya kubuce masa baya tunanin shi da wuri sai manzon Allah ya ce kawo mayafinsa zai masa addu'a Abu Huraira ya nade ya nade mai ya ciro mai afan sai biya manzo Allah manzo Allah ya mai addu'a mai afan ya daura yace wallahi tun daga nan bai taba manta abin da yaji ba har ya mutu wata rana an zo za a masa yirkuri an gane ko in Allah ya ma ni'ima ya ma bai wasa dai kai hakuri ana cewa komai a ce Abu Huraira komai you know yau shi ma ya zo garin ne za ku yan gari ko yau shi ma ya zo garin ai ba ko ne kar ai jama'an daurawa Allah ya kara mai lafiya lokacin man Jafar iya Kano Allah ta'ala ya ji kansa da rahama rikici ya kaure ai malam Jafar ai ba ko ne ai ba dan Kano bane ai zuwa yi to mallam Daura yace eh mallam Jafar zuwa yi ba kuma aka yabe shi to ku kana wa ai kuma Qur'ani ba na ku bane balarabi ne daga Makka yazo kuma ku tattara ku bayar musu da garin zuwa in dai tawari za a yi ko kowa ya riki yan garin zuwa Qur'ani ba na ku bane ko mai da shi Larabawa su a fahimta Abu Hurairah yake cewa komai a ce Abu Hurairah ne yauhe ma yazo kaza kaza to azo a mai jaraba sai aka ce to Abu Hurairah ka zo ka karanta mana salloli na kwana uku wanda manzon Allah yake bayyana karatu a cikin su daga kwana uku zuwa yau kace sallar asuba manzon Allah bayan fatiha a raka'a na farko ga ayar ga surar da ya karanta bayan fatiha a raka'a ta biyu ga surar da ya karanta ka jero mana kwana uku kawai muke so to in kai wannan lalle mun yadda kana ruku kana hadda za a kure shikenan a gaban jama'a an ce Abu Hurairah da yayi ribas sai da ya karanta masa na kwana 40 kimai da suka ce tsaya haka ya isa ya isa ya isa manzon Allah ranar kaza da asuba raka'a ta farko bayan fatiha kaza ya karanta raka'a ta biyu kaza sallar magriba kaza raka'a ta biyu kaza haka ya dinga buriyar bas baya sai da kwana 40 ya karanta musu abin da manzon Allah ya karanta a sallolin da ake bayyana karatu kaga wannan in ba da addu'a ba ai ba zai yi ba karfin addar ba zai mutu ya rike wannan ba sai dai addu'a kawai to yayi sa ya samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi kowa rawaito hadisi a cikin sahabbai yafi kowa rawaito hadisi iya da hadisi sama da 4000 da wani abu an fahimta to Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbulu Allahu salata ahadikum iza ahadasa hatta yatawadda Allah ta'ala baya karbar sallar dayanku ashe karbar sallah da bada sakamakon ta Allah ne yake an fahimta karbar aiki da bada sakamakon aiki Allah ne yake yasa manzo Allah ce Allah ba shi karbar sallar dayanku lokacin da ya hadasi ma'ana alwalansa ta warware to sallah ba za ta yi ba sai ya saki alwala idan har kai sallah babu alwala to baka da wannan sallar in ma ka ganganta yi zaka iya fadawa cikin laifi da zunubi sallah ba ta yiwa daga cikin sharadin yiwa sallah karbe ta sai da sarki sai da alwala an fahimta shine Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba lokacin da ya hadasi har sai ya saki alwala sannan yi sallah hadasi shine alwala ta kari ko bawali ko gaidi ko rihi da sauransu kai abinda alwalan za ta warware to in ta warware fa to ba za ka yi sallah da wannan warwararren alwalan ba sai ka sake wata har sannan Allah ta'ala ya karɓi sallarka hadisi na uku a wannan littafi daga Abdullahi bin Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wa Abi Hurairah hadisi shi ma Abu Hurairah ya fito da shi wa Aisha ta radiyallahu anha da ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita qalu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa waylun lil aqab minan nar bone na azaba ya tabbata da irin guraben da ake barin su ba wankewa a gaban alwala na kafa an gane ku har wannan idan sawun sai ya shigo cikin wankin alwala to in ana barin idan sawun ko ƙasa da idan sawun ba a wankewa kuma da gangan to manzon Allah ya ce akwai azabar da Allah zai akan wani kun ga ba fa kake sallar bane ba ka ki alwalar ba ba ka ki tsarki ba a ka ki wanke kafarka da kyau yanda aka umarce ka ka ji an karanta ka sani ka maida abin al'adanka facal 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 yanda ga dama za ka yi ka tashi ka tafiyanka to mazala ce wannan guraben da kake bari ba wankewa a kafafuwanka gabar alwala baka wanke ta da kyau to Allah zai iya kama kai ma azaba kan ta gobe da kiyama shine waylun lil aqab minan nar akwai bone da shiga uku da azabar wuta a irin abubuwan da ake barin su ba a wankewa a gaban alwala da ake so a wanke su a kafafu saboda kuma kula da wannan mu koyi alwala a shari'a mu koya ƴaƴanmu da matanmu mu koya musu yanda ake ba kamar aitan nasu hadisi na hudu an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iza tawadda ahadukum, idan ɗayanku yayi alwala, falyaj'al fi anfihi ma, ya shakaru a hancinsa. Anfu shine hanci. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal 'anfa bil-'anfi wal 'uzna bil-'uzni was-sinna bis-sinni wal jiruha qisas. Kai wani karanta sai Qur'ani ba, wani jiran giyar labarin sai Qur'ani da hukunci. Yace wa katabna alaihim, Allah ya wajabta a kansu, anna an-nafsa bin-nafs, wanda ya kashe rai akan shi, wal ayna bil ayn, wanda ya zubarwa da wani ido shi ma a zubar masa, wal anfa bil anf, wanda ya cire wani hanci shi ma a cire masa. An gane ko? Sai ya ce wal uzna bil uzn, wanda ya cire wani kunni shi ma a cire masa. Sai ya ce was sinna bis sin, as sin haƙuri kenan, wanda ya cire wani haƙuri shi ma a cire masa. Da ya zo kan rauni sai ya ce wal jiruha, bai sai jiruha ba, sai ya ce al jiruha qisas, shi rauni qisasi yake yi. Ba za a ce ka amma rauni kai ma ka yi raunin ba, a'a, domin akwai yiwuwar za ka yi ta'addanci fiye da naka. Amma sai aka ce to in rauni ne, to shi wanda ya yi ma raunin a mai qisasi ya biya ka, ya ɗau nauyinka da iyalanka da kuɗin da kake samu da komai, kana zauna gida har ka warke, har ribar kama da kake samu sai ya so a yi ka. Sannan shari'a ta lallasa ita mai tara domin gobe kar karewa wani. To manzon Allah ya ce idan mutum zai alwala ya sanya ruwa a hancin shi, shine falaji alfi anfihi ma, ya samu ruwa ya shaka a hancin sa ya faci, summa liyastanfira, sannan sai ya faci, in ya shaka sannan sai ya faci. An fahimta? Wa man istajmara falyutir, manzo Allah ya ce duk wanda zai istijmari, me istijmari ai makaranta shi anan, me istijma yau a karmu kallawa tsarki da duwatsu kine istijma, istinja'i kuma tsarki da ruwa. In ba kuma ta ba kitabul qadari min yawana, to istijmari duk wanda zai istijmari zai yi tsarki da duwatsu, to kada ya yi ƙasa da guda uku, shi ne falyutir, ya yi wutiri ko uku ko biyar ko bakwai. An fahimta? Doka ce daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai yi tsarki na dutse, to falyutir, ya yi wutiri, ya sanya mara a ciki. Wa idza istayqaza ahadukum min nawmihi, manzon Allah ya ce idan ɗayanku ya farka daga baccinsa, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ana talatan, ya wanke hannuwansa a gefe sau uku kafin ya tsindima su cikin ƙwaryar da zai alwala. Kaga wannan koyon kuma koyon kiwon lafiya ne. An fahimta? Kana farkawa daga bacci, to idan famfo ne da kai ko buta ko wani ƙwarya ko mazubi, to an ce ka karkata ka wanke hannunka sau uku a gefe. Hikimar shi ne baka san a ina hannun ka kwana ba, me ya wuce ta kansa, ina ka kai shi kana bacci baka sani ba, to kar ya yi ya dauko ta najasa kuma ka ibro ka sa a bakinka, akwai yiwuwa za ka bada cuta. Ko ka tsindima hannunka a ruwan da yake buɗaɗɗen ruwa ne, kaga za ka iya haramta ruwan baka sani ba. To sai manzo Allah ya ce ka wanke hannunka a gefe sau uku kafin ka tsindima shi a cikin ruwa ko kafin ka ibro kai bakinka. Kaga wannan koyi da lafiya ne. An fahimta? Manzo Allah ke cewa qabla an yurki da ma fil alfil ina falasan fa inna ahadukum la yadri aina batir ya dauke da, domin ɗayan ku bai san a ina hannun sai kwana ba, bai sani ba. Da dare nan ka kai hicin ka je bai hacin wani abu ya wuce ta kansa duk baka sani ba, to kar ka je ka dau cuta ka zuba a cikin ka, to musulunci bai ce kai wannan ba sai hana ka. Wa fi lafzin li muslim falyastanshik bi munqarihi min alma, waccan falyaji alfi an fihi ma din shi ne sake kawatar wayar a wannan gu, falyastan shik, an gane ku, ya shaƙa ruwa bi munkarehi, a nan karan hancinsa shi ne munkarehi, ya shaƙi ruwa a karan hancinsa sannan ya faci. Ana fahimta? Shi ne falyastan shik bi munkarehi min alma, ya shaƙi ruwa a hancinsa har karan hancinsa ya shaƙi ruwa sannan ya faci. Wa fi lafzin, a wani lafzin man tawadda'a falyastanshik, duk wanda zai yi alwala doka ce daga manzon Allah ya shaka ruwa. In dai za ka yi alwala doka ce ka shaki ruwa ka baci. Hadisi mai namba na 5 shi ma daga sahabi Abu Hurairah, Allah ya kare yadda da shi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi, kada ɗayan ku yayi fitsari, shine albaul ai, kada je ya tsuguna yayi fitsari a ruwa adda'im wanda baya gudana, kamar ruwa na rezabuwa ko ruwa na wani tabki da aka kewa shi ruwan da ba gudana yake yi ba, to ba a fitsari a irin wannan ruwa. Alladhi la yajri, ruwan da baya gudana, summa yagsilu fihi, ko yagtasilu fihi, sannan kuma ya ce zai wanka a cikin ruwa, ba zai yi ba. Shi ruwa mai gudana da kansa yake tsarkake kansa, in dai ba a tsaye a bude ba, ko wannan je sa ka gani, to wani ruwan zai zo ya ture ta. Yasa ruwan kogi aka tabbatar da mai tsarki ne, domin iya gudu, iya tafiyar da bayansa da bayansa. Idan najasa ce ko datti zai ture shi, ai kogi in yayi ambaliya kana ganin mushen sa a ciki har ma mutum karewa kenan, amma kuma in ya tafi can duk inda ya wuce da abin, to zaka bayansa kamar ma bai san hanyi ba. Wanda shine hikimar halattar da ruwan kogi, cewa halal ne, zaka yi tsarki, zaka yi alwala, zaka sha. Amma duk ruwan da yake killace shi aka yi ba gudana yake ba, to idan najasa ta shiga ciki ba za ta fita ba, sai dai kan fidda ita. Kuma shi ruwa in najasa ta fada ta gama haramtar shi. Amma in tunan yasa maza da ce fitsari a ruwa adda'imi, to kaman ka haramta ruwan ne, duk yawan sa ba zai ibada ba. Sannan kuma ka ce za ka yi wanka a cikin sa na shari'a, to ba zai yi ba ai, tun dama ruwan ya zama haram, ya zama ma'un najas, ya zama ruwa mai najisa, ba zai yi aikin ibada ba. To shine hikima, an fahimta? Ko irin swimming pool gari ka karka yadda ayi fitsari a ciki, in ka yi fitsari to shikenan da ruwan najisa za ka yi wanka. Yasa abokan zama mu ake cewa su ba sani ba da ruwan kayan su ma suke wanka. Mutum zai shiga wannan daren na wanka kuma ya yi bayan gida kuma bai tsarki ba, an yi ba a yi ba kenan, ya dauko sabulu mai tsada da wani mai tsada kuma duburarsa akwai najasa, kuma ruwa ba zai bata ba, kai wani yake sai musulunci ma. Yasa ka shiga koma gefe ka tsarkake jikinka, najasar ka dukka kauda ita, sannan sai ka zo kai wanka. Wannan yake sai musulunci, madalla da musulunci. Malike cewa a kada yayi wanka a cikinsa bayan kuma an yi fitsari, domin ruwan ya riga ya zama haram, ya zama najas. Wali muslim, hadisi daga Imam Muslim, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'imi, kada ɗayanku yayi wanka na shari'a a ruwan da yake baya gudana, wa huwa junubun, kuma alhali akwai janaba jiki shi. Ba a wanka na janaba a ruwan da yake ba gudana yake ba, an fahimta? Sai dai ruwan da zaka iba ko ka bude ya zo dama tafiya yake yi, amma ruwan killatacce na kogi ko na rezabuwa ko ruwan da ba gudana yake ba, to ba a wanka wankan janaba cikin shi, domin ruwan zai iya zama ruwan najisa gaba ɗayan shi. Ina fata ana fahimta. Hadisi mai namba ta 6, an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum, idan kare ya sanya bakinsa a abun shan ɗayanku, kamar kwanan cin abinci ko kwanan dafa abinci ko tukunya, kare ya sa baki a cikin tukunyar, to maza Allah ya ce fal yaghsilhu sab'an, sai ka wanke wani abun sau bakwai. Ina masu karnuka a gidajensu, to ku kiyaye. Duk inda ya kare ya sa baki a kwano ko a tukunya ko a wani abun da ake zuba abinci a shi, to shari'a ce daga manzon Allah ce sai an wanke wani abun sau bakwai, sannan za a ci gaba da amfani da shi. Fal yaghsilhu sab'an wa li muslim araw awrawil muslim ula hunna bit turab, wankin farko a sa ka sama a ciki a dirza, idan ƙwarya ce kwano ne, akwaci ne, plate ne, tukunya ce, a sa ƙasa a dirje cikin, a wanki na farko sannan sai a ci gaba da wanki na biyu wanki na uku har zuwa wanki na bakwai walahu fi hadisi abdullah bin mughaffal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah yace cikin hadisin abdullah bin mughaffal hadisin da iya cikin muslim qala yace idza walagal kalbu fi ina'i idan kare lallake ya sa baki haka a ƙwarya ko a kwano ko a tukunya faghsiluhu sab'an doka ce manzon Allah ya ce ku wanke wannan abin da kare ya sanya baki ciki sau bakwai wa afiruhu thamina biturab kuma in kun je ƙarshe kun gama bakwai chip to wanki na takwas sai ku saka sa ku tittirje cikin sa bin haka manzon Allah ya ce wai Allah ka gane yake ba wai Allah ba gane indai manzon Allah ya faɗa ba to doka ce yi zafi kawai wai Allah daga baya Allah zai gane da kai hikima in ma ba gane hikima ba dai haka ake yi ki manzon Allah ba za ka ce sai ka gane hikima ba za ka yi hikima ki haka ake bin sa haka ne addini kawai amma in ba shi ba wanda za ka yi wa wannan zai yi an fahimta duk wanda ya dora ka doka kana da dama ka tabe me da me hikima amma manzon Allah in yace to haka ne daga baya kai kokarin ka fahimci abin da ake nufi to ina ganin za mu samu matsaya ne insha Allah a hadisi mai namba ta 6 da muka tsaya zamu tashi a hadisi mai namba ta 7 insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wanda littafi da muka sa a yau Allah ta'ala ya sa mu san shi a sa'a Allah ya ba mu ikon karanta shi daidai da kuma fahimtar sa cikin daidai Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu daga musulunci da musulmai ka ainihin kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala muna roƙonka ka karɓa mana ayyukanmu ka raba mu da rushewar aiki ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu haifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifanmu Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka amsa mana addu'o'inmu da ibadunmu Allah ta'ala duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya Allah ta'ala ka hada mu da ladan da ake samu Allah ka bayi mu gaba daya muna ƙara addu'a wanda ya assasa wannan masallaci muna masa addu'a Allah ta'ala ya kafa ayyukansa abin da yake wa musulunci na ainihin dafawa Allah ta'ala ya dafa masa rayuwarsa Allah ta'ala ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirye da zuriyarsa da tamu Allah ya buɗa masa harkokin samun su da namu gaba daya Allah muna roƙonka ka yi gacin al'amuran mu ka datar da mu akan alkhairi abinda ke gaban mu na zabe Allah ta'ala ya zaba mana abin da yake alkhairi a gare mu Allah ka yi tsari mu ya Allah Allah ba mu da wani abu da muka sani na gaibi sai kai abinda za a yi yanzu in an ji mu Allah ne kuma kowa sani da shi ballantana gobe jibi kwana kaza to Allah mun baka wuka da nama a matsayin mu na bayin ka mun sallama ma kenan Allah ka mana zaɓin abin da yake alkhairi Allah ka sa mana son abin da dama cin kai bi da shi Allah ka kaunatar da mu nufin ka tsarin wanda zaka ba shugabancin mu ya Allah Allah duk wanda babu alkhairi cikin shugabancin sa Allah ta'ala ka hana shi abin da yake nema Allah ka bawa wanda yake da niyyar alkhairi da cigaban addini da al'umma a cikin masu neman nan Allah ka ba shi ya Allah Allah idan ka ba shi kuma ka mai jagora kai ku da hannunsa Allah ka tabbatar da alkhairi a cikin mu ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته